Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Laraba 4 ga watan Oktoba shekara ta 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki bayan tsige kakakin majalisar wakilan Amurka.
Abin da ya faru a cikin majalisa zai tada hankalin ma'aikatan Amurka, kuma ni ce ma'aikata yana magana ma'aikatan duk wanda ke yau gwamnatin tarayya aiki.
A Najeriya, gwamnatin tarayya ta dauki dimbin alƙawura a zaman sharuɗan yarjejeniya da ƙungiyoyin ƙwararrun ƙasar da suka dakatar da shiga yajin aiki, to amma ƙungiyoyin sun ce su gani a ƙasa.
Shi yasa za mu ci gaba da ƙalubalantar gwamnati,
mu tabbatar cewa duk wannan an kammala su, za mu ci gaba da tattaunawa.
To za ku ji cikon waɗannan da ma sauran rahotannin da muke tafa da su, shi har da martani kan zargin gwamnatin Najeriya da yin halin ko oho da 'yan ƙasar ta da ke gidan yari a ƙasar Habasha. Da bukatar da aka shigar na gurfanar da tsohon shugaban Nijar Muhammadu Isuhu a gaban kotu da kuma matakin rufe gidan talabijin na Canal Plus a Kamaru. Muna nan tafi da labaran wasanni, to amma duk kafin waɗannan sai mun fara da labaran duniya tukunna.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Majalisar Dokokin Amurka ta tsaya ciki yau Laraba yayin da majalisar ta gurgunce sakamakon tsige kakakinta, inda 'yan majalisar wakilan ƙasar ke fuskantar wa'adi makonni 6 kafin su amince da kudaden kuɗaɗen da gwamnati za ta kashe don kaucewa rufewa ayyukan gwamnati. Rashin aikin majalisar wakilai da kuma yiwuwar hasarar ƙarin kwanaki don tantancewa da zaɓar ɗan takarar kakakin majalisar zai iya samun isasshen goyon baya. Hakan ya jefa muhimman batutuwan kasafi cikin hatsari, ciki har da na samar da kuɗin tallafin soja na ƙasashen waje da taimakon jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ƙoƙari don magance tasirin China. Ba a sa ran 'yan majalisa a majalisar da ke da rinjaye na Republican za su sake gudanar da zaɓe a cikin wannan makon. A maimakon haka, 'yan jam'iyyar Republican da wato Democrat da Republican za su tattauna kan wanda zai jagoranci majalisar mai rarrabuwar kawuna. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta sanar a ranar Laraba cewa za a buga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2030 a dukkan nahiyoyi uku. Gasar cin kofin duniya yawanci tana iyakance ƙasa ɗaya mai masaukin baki wani lokacin biyu, amma wadda za a buga a shekarar 2030 za a karɓi bakuncin da ƙasashe 6 da ba a taɓa yin irinta ba. Ƙasashen sun haɗa da Spain da Portugal da Morocco da Argentina da Paraguay da kuma Uruguay. Tun da farko dai, Spain da Portugal sun ba da shawarar karɓar bakuncin gasar cin kofin duniya na shekara 2030 tare. Yunkurin nasu ya haɗa da Morocco, abokan hamari Argentina da Paraguay da Uruguay sun shiga gaba. Za a iya buɗe gasar da ba taɓa yin irinta ba a babban birnin ƙasar Uruguay, Montevideo, inda aka fara gasar cin kofin duniya a shekara 1930. Jiya Talata, sabon babban ɗan majalisar dattawan Amurka mai kula da hulɗa da ƙasashen waje ya dakatar da dala Amurka miliyan 235 taimakon soja da ake baiwa Masar saboda batun kare haƙƙin bil'adama, bayan da aka tuhum magabancinsa a wata badaƙala da ta shafi alaƙa da Al-Qahira. Ben Cardin, shugaban kwamitin kula da harkokin waje na majalisar dattijai, ya ce ya shaida wa sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken cewa rike kudaden zai ci gaba da kasancewa har sai an samu takamaiman ci gaban kare haƙƙin bil'adama. Na yi imanin cewa ya zama wajibi mu ci gaba da rike gwamnatin Masar da dukkan gwamnatoci da alhakin take haƙoƙin bil'adama, in ji Cardin a cikin wata sanarwa. Ya ce zai hana tallafin da ƙasar take baiwa Masar idan ba ta ɗauki ƙwararren matakai masu ma'ana da ɗorewa ba don inganta yanayin kare haƙƙin bil'adama a ƙasar. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Laraba, gwamnatin Somalia ta ce sojojin ƙasar sun kashe ɗaruruwan 'yan ta'adda a lokutan wasu aikin soja a cikin watanni 2 da suka gabata. a cikin wata sanarwa da gidan talabijin na Somalia na gwamnatin kasar ya fitar. Gwamnati ta ce an kashe ƴan ta'adda 1,650 tare da raunin wasu 550. Biyu bayan farmakin da sojoji suka kai a tsakiyar jihohin Hirshabelle da Galmudug. A cikin wannan sanarwar, gwamnatin ta kuma yi ikirarin cewa kwamandojin Al-Shabab 19 na daga cikin waɗanda aka kashe. Ɗaya ya jikkata, uku kuma sun miƙa wuya ga dakarun gwamnati. Ba a tantance ƙididdigar asarar rayuka da gwamnatin Somalia ta bayar ba. A halin da ake ciki kuma, wani jami'in yankin Somalia ya yi kira da tsawaita wa'adin da aka sanya wa sojojin tarayyar Afirka AU na barin Somalia saboda har-haren ƴan wato ƙungiyar Al-Shabab da kuma rashin samun wani ci gaba na siyasa. Daga ƙarshe ƙasar Taiwan ta soke tashi da saukar jiragen sama tare da rufe makarantu a sassan yankin kudancinta a ranar Laraba. Gabanin zuwan guguwar Kwaino da ake kyauta zato, wadda ita ce babbar guguwa ta biyu da ta afkawa tsibirin mai kai tsaye a cikin wata guda. Taiwan na fuskantar guguwa masu yawa daga watan Mayu zuwa Nuwamba, amma guguwar Haiku ta watan ta gabata ita ce ta farko da ta fara afka cikinta cikin shekaru huɗu. Ruwan sama kamar da bakin ƙwariya da iska mai ƙarfin gaske tare da tilasta mutane kusan 8,000 barin gidajensu. Masana sun ce sauyin yanayi ya sanya hanyoyin guguwar yanayi da yayi wuya iya hasashen ƙarfin guguwar wanda ke haifar da ƙarin ruwan sama har ma da ambaliyar ruwa. Gabanin mahaukaciyar guguwar da za a yi ranar Alhamis, an soke jiragen sama da na ƙasa yayin da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen ruwa zuwa tsibirin da ke kusa da Taiwan. Sama da mutane 200 ne aka kwashe saboda fargabar zartarewar ƙasa a kudancin tsibirin, kuma igiyar ruwa da ke kan gabar tekun na iya kaiwa tsayin mita 7, in ji hukumomi. Biyar daga cikin bakin haure ne kawai.
Sautar Filu Hashim Gumel kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu, kuma za mu fara ne da nan Amurka. Kamar yadda watakila kuka ji a labaran duniya, yanzu haka al'amura sun tsaya cik a majalisar wakilan Amurka biyu bayan tsige kakakin majalisar da aka yi a jiya Talata, wanda shine karon farko a tarihin siyasar Amurka. Yayin da majalisar wakilan ta tafi hutu na mako guda, hankali ya karkata kan yanayin da ke gaban gwamnati da kuma wanda ake hasashen zai maye gurbin kujerar ta kakakin majalisar. Ga ci gaban tattaunawar da Ibrahim Kalmasi Garba ya yi da shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sakkwato.
Wato an koma a gidan jiya, babu wani abu da zai faru a cikin majalisar dokokin Amurka sai ranar da aka sake zaɓen wani kakakin majalisa, wanda kuma ba san ko shi wannan zai faru ba. Dadin dadawa, idan ka tuna, shi wannan tsarin da aka yi na sake na hana gwamnati a rufe ta, an yi samar da kuɗaɗen da za a aiki da su ne daga yanzu har zuwa 17 ga watan Nuwamba. Idan wannan lokacin ya zo, wato wata mai fita kenan fa, idan ya zo to dole za a sake neman wasu kuɗi da za a ci gaba da barin gwamnati ta yi aiki. Idan babu speaker, babu wannan kakakin majalisa din, to babu ba san yadda za ta kaya bukatu.
Yawwa,
kila sai an rufe gwamnatin kenan.
Yawwa, to wannan shi ya kai mu ga tambaya ta gaba, wato a martanin sa shi makati din ya ce harkar gwamnati fa sai ana ciza ana hurawa, kuma sai da ba ni gishiri in ba kaman da a yanayi irin inda ya samu kanshi, inda ba su da wani rinjaye mai kwari, don haka dole sai sun wani lokacin sai sun dan yi tafiya da ƴan demokrat. Ya kaga wannan bayani nashi?
Kasan tafiya siyasar majalisun dokokin Amurka guda biyu nan, wato cuɗe ne cuɗe ka ne ake kowa da ranarsa. Kuma kullum yau da yake jam'iyyu guda biyu ne, kashar yau wannan ne gobe wani ne. dole kuwa na bukatar wani magana shi gaskiya ce dole kuwa zai bukaci wani wajen gudanar da ita majalisa din abinda ba a sani ba shine wato shi wannan dukkan kucin da kake gani yana fada alaka da babban zabe da za a yi a shekarar 2024 wanda ka san akwai su manyan uga kwata-kwata shi Donald Trump wanda shine uban yan Republican wanda shi bai goyi bayan kowa ba a cikin wannan rigimar da ake yi duk da cewa ya karfafa musu su bari a rufe gwamnatin kwata-kwata in ta kama a wancan lokacin saboda haka shi yanzu fushin da yake ma shine don me suke fadin cikin gida me yasa ba su tunkara yan democracy ta fada da su yanzu da muke magana na Ibrahim ana duban wa zai mai wannan gurbi da aka bari wato wannan kujera din wa zai hauta to yanzu ina son ga maka sunayen wasu yan kalilan mutane da ake sa ran ɗaya daga cikin su watakila ya kunna kai ya tsaya takara neman wannan kujera din daga cikin su akwai shugaban masu rinjaye na majalisar din wato Steve Scalise wanda dan jam'iyya ne daga jihar Louisiana dan Republican dukkan su yan Republican ne akwai mutum na biyu a mukami wato Andy Biggs daga jihar Arizona akwai kuma Jim Jordan wanda shine ma shugaban kwamitin shari'a na majalisar din daga jihar Ohio akwai kuma shugaban kwamitin kaidoji Tom Cole na jihar Oklahoma wannan na daga cikin sunayen da ake jin zasu watakila zasu bulla amma makoma yanzu Allah kaɗai ya santa domin yanzu kowa cikin fushi yake yan Democrats kamar da muka ce su ba a ma san za su fito domin ba su da jagoranci ko kuma tseren yawan jimillar yan majalisa da zai ba su damar su fito su tsaya takara dole daga cikin yan Republicans za a samu wanda zai fito ya nemi wannan mukami din
yawa tuntuni kai bayani game da matsayin wannan al'amari a tarihin siyasar Amurka ban sani ba ko wata kilkana da wani abu da zaka kara akai
abinda zan kara kawai shine yanzu abinda ya faru a cikin majalisa zai tada hankalin ma'aikatan Amurka kuma ni ce ma'aikata yana magana ma'aikatan duk wanda ke yau gwamnatin tarayya yake a duk faɗin Amurka ko cikin Amurka yake ko wajen Amurka hankali sau da yawa yana magana rashin albashi sojoji ake tunani saboda suna da yawa kuma su kansu ma'aikatan gwamnati na tarayya sun kai miliyan 4 saboda haka kowa yanzu yana tunanin to yanzu da wannan rikici me zai faru saboda 17 ga watan Nuwamba an gare ga lafiya ba nesa take ba da ta zo kuma maganar kudinin ya kare sai maganar cewa Allah ya sa a samu a zaɓi wani wanda zai zo a warware wannan takaddama in ba haka ba ka san an taɓa rufe gwamnatin tarayya na tsawon kwanaki 34 lokacin da Trump yana mulki a shekarar 2019 to ba a samu mai ta wannan
Aliyu Mustapha Sokoto kenan shugaban sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma bari mu nufi Najeriya kamar da aka sani kungiyar kwadagon Najeriya da ta dakatar da yajin aikin da ta kuduri aniyar shiga jiya talata biyo bayan yarjejeniyar da aka cimma tsakanin ta da gwamnatin tarayyar kasar kan matakan magance dalilan shiga yajin aikin da suka hada da matsin rayuwa da yan kasar suke ciki sakamakon janye tallafin man fetur wakiliyar mu Abuja Madina Dauda na dauke da karin bayani
Wasu daga cikin muhimman abubuwa da aka cimma a yarjejeniyar da gwamnati ta yi da kungiyoyin kwadago akwai alkawarin da gwamnati ta yi na ƙarin naira 35,000 ga dukkan ma'aikata har na tsawon watanni 6 daga watan Satumba haka kuma akwai kafa kwamiti mai ƙarfi cikin wata ɗaya wanda zai duba batun ƙarin albashi ga ma'aikatan ƙasar gaba ɗaya mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa Abdulaziz Abdulaziz ya yi ƙarin bayani kan abubuwan da gwamnati ta shirya yi
gwamnatin tarayya ta ba da sanarwar bawa iyalai miliyan 15 a sassa daban-daban na ƙasar nan a naira 75,000 kowannen su wato za a raba wannan kuɗi a cikin wata uku kowane wata za a bada naira 25,000 tsawon wata uku shine zai kama naira 75,000 kuma wannan kuɗi za a ba mu mutane ne masu ƙaramin ƙarfi marasa galihu waɗanda kuma suka hada har da ƴan pensho waɗanda su ma suke cikin bukata cikin su hakan nan kuma kuɗi na ga masu ƙananan sana'o'i wanda shi ma ana nan ana tsare-tsaren fitar da shi sannan kuma akwai fitar da motocin bus manya masu daukar mutane da yawa waɗanda su kawo sauki wajen kudaden da ake biya na zirga-zirga na yau da kullum to duk waɗannan kamar yadda nace hanyoyi ne waɗanda aka fitar da su domin a kawo wa talakawan Najeriya sauki
shi kuwa sakataren kungiyar TUC wanda shi ma ya rattaba hannu a cikin yarjejeniyoyin Comrade Nuhu Toro ya ba da tabbaci cewa
so shi yasa zamu maida wa majalisar kullin kuyar kwadugo ta bamu wata sabuwar umurni akan abin da ya kamata mu yi ko kuma mataki na gaba. Saboda haka shi yasa zamu ci gaba da kalubalantar gwamnati
mu tabbatar cewa duk wayannan an kammala su, zamu ci gaba da tattaunawa.
Amma mai nazari a al'amuran yau da kullun Dr. Abu Yazid ya ce akwai alamun cewa wannan gwamnati za ta cika alkawari amma kuma sai an yi hakuri.
Wannan abin da gwamnati ta yi alkawari za ta yi daga abin da na lura wannan special investigator da shugaban kasa ya kafa domin su binciki CBN already sun samu kudi ₦10 trillion. Saboda haka nan amma abubuwan da yake gaban gwamnati suna da yawa. Idan ta yi alkawari ina ganin wannan gwamnati tana da alƙibla, amma wannan wahala kowane ne ma na ce ya shigo sai an wahala. Saboda idan kin lura duk wanda manyan yan takarar nan kowa ya ce zai cire subsidy, to saboda haka idan an cire wannan abun kuma sai an shiga wannan wahala. Amma mutane suna bukata su yi hakuri, ita ma kungiyar kwadago ta yi hakuri.
Gwamnati ita ce za ta yi amfani da takardu da kotu ta sahale da su ne wajen amincewa da yarjejeniyoyin fahimtar juna tsakanin kungiyoyin da gwamnati cikin mako daya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, to har yanzu muna Najeriya inda hukumomin kasar da ma masu fashin baki suke ci gaba da mai da martani kan zargin da aka yi wa hukumomin kasar na yin halin ko oho da 'yan Najeriya da sama da 270 da ke kulle a gidajen yarin kasar Habasha bisa laifukan da suka danganci tu'ammali da miyagun kwayoyi. Ga Hassan Maina Kaina daga Abuja.
Maximum prison, maximum security prison in Ethiopia.
Wani mai fafutuka a Najeriya kenan, Dr. Paul Ezekiel, ke kokawa kan halin kakanikayi da wasu 'yan Najeriya ke ciki a gidajen yari daban-daban a kasar Ethiopia, wanda ke cewar cikin sama da 'yan Afrika 500 a gidajen yarin ana nuna bambanci da azabtar da 'yan Najeriya. Wasansu ma na mutuwa amma an yi wa sirere da al'amarinsu, inda kuma ya zargin cewar ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin Addis Ababa na goyon bayan gwamnati da 'yan sandan kasar Ethiopia.
We support the Ethiopian government and support the Ethiopian police.
To kowane martani gwamnatin Najeriya za ta mayar akan wannan zargi? Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya a wata sanarwa da ta fitar ta ce tana sane akwai kimanin 'yan Najeriya 270 da ke gidajen yari daban-daban a kasar Ethiopia. An yanke musu hukunci ne bisa laifin tu'amali da miyagun kwayoyi. Saboda haka wannan korafi na Dr. Ezekiel shiririta ne kuma akwai ƙarin gishiri. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Francisca Omauyuli ta ce batun kuma cewar wai ofishin jakadancin Najeriya a birnin Addis Ababa ba shiga sha'anin 'yan Najeriya ba, ta ce wannan magana ma ba gaskiya ba ne. Barista Yakubu Sale Bawa, wani lauya mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne a Najeriya.
Duk wanda aka kama shi da laifi a idan doka bai aikata laifi ce he is presumed innocent until contrary is proved. Dole ne a miƙa hujjoji, wato evidence, da cewa wane ya aikata laifin nan aka kai shi a kurkuku nan aka kulle shi. Ba abin da ya kamata mu yi shiru bane ba. 'Yan Najeriya ne muna da wannan haƙƙin mu bi ba'asin me ya faru, wane kai da kaje prison da kaje, wane ne ya yanke hukunci a kanka. Da aka yanke hukunci ka an bi doka, an kai ka gaban kuliya, an tabbatar da hujjoji, kuma kai ka aikata laifin. Idan haka ne ya faru to wannan an bi ka'ida, babu laifi a kai.
Amma ga kwararre kan diplomasiyar kasa da kasa Dr. Said Ahmed Dukawa na ganin cewar duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa ke duka.
A gaskiya babban laifi irin ta'ammali da miyagun kwayoyi ba dalilin da zai sa wani ya korafi cewar wai a nema sa wani abu mara daɗi idan an kama shi. To so suke a ninkarin rashin su ana ba su chocolate, ai ba wani dalilin da zai sa kuma ma gwamnatin ta damu. Masu san aikata wannan laifin suka ji ana rarrashin su ko kuma an shiga sa ta diplomasiya tsakanin gwamnatin mu da ta wata kasar, ai mun daura gindin a su. Duk wanda yake da niyyayi ya azama shi ma'i zai samu gata daga gwamnatin kasarsa.
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya Mamud Saleh na ganin cewar
wannan laifi da 'yan Najeriya suka yi tsammali da miyagun kwayoyi har suka shiga kasar Ethiopia ba karamin laifi bane, kuma laifi ne da kowa zai kyamata a aikata shi. Kuma cewa gwamnatin Najeriya ba ta sa baki ba a ciki nan, ita ma gwamnatin Najeriya ba ta kyauta ba. Duk irin laifin da ɗanka ya yi wajibi ne ka tabbatar da cewa haƙƙoƙinsa na bani Adam an kiyaye su. Ba wai ana nufin ta sa baki ba a sako su, a'a, amma ya zama na mu'amalar da za a musu mu'amala ce mai nagarta. Wannan shine abin da ya dace gwamnatin Najeriya ta yi.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Hassan Maina Kaina. A jamhuriyar Nigeria kuma wata kungiyar fafutuka ta M62 ta gabatar da wata bukata a ma'aikatar harkokin wajen kasar ta gurfanar da tsohon shugaban kasar Isu Muhammadu a gaban kotun kasa da kasa ta ICC. Kungiyar ta M62 dai ta zargi tsohon shugaban kasar da aikata laifuka da dama a lokacin mulkin sa da suka haddasa mawuyacin halin da kasar take ciki da masalar aikar yan ta'addan da ake fama da su a kasar, to sai dai makusantansa su musanta zargi-zargen. Suleiman Muni Barma ya aika mana da wannan rahoto.
Rashin gudanar da mulki na gari a zamanin da ya shugabanci kasa na daga cikin abubuwan da kungiyar M62 ke dauka a matsayin hujjojin da tace ta jinginu da su wajen bujiro da wannan magana ta shigar da karar shugaba Isu Muhammadu a kotun ICC ko CPE, saboda yadda abin ya jefa al'umma cikin halin kuncin rayuwa, kamar yadda wata jigo a kungiyar ta M62 Falmata Taya ta yi mana karin bayani.
Tun 2011 zuwa yau inda muke duk wani tabargaza da mugun aiki da aika da almundahana na duke talaka, duk wanda kaje ka dade sai kaje ya ce maka ai shi da wani ne, har zancin Iranium gate ma a ƙarshe mun lura da kai hannun shi ciki ayyuka laifuffuka ga sunan kala-kala.
Yaduwar ayyukan Boko Haram daga Najeriya zuwa Nijar da bazuwar rikicin arewacin Mali zuwa wannan kasa, abubuwa ne da M62 ke dora alhakin faruwar su a wuyan tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu. Saboda haka kungiyar ta shiga yunkurin ganin kotun hukunta manyan laifuka ta gurfanar da shi.
Shekarar 2014 'yan ta'adda na Boko Haram suka mana sallama, babu wanda ya shawo su, shi Isufu Muhammadu shi ya takulo su suka zo. Sannan shekarar 2013 ya kawo mana Turawa ba tare da ya shawarci 'yan ƙasa ba tare da al'umma sun sani ba, ya zo ya jibge su lokacin da aka koro su da Mali da Burkina, kuma nan ma ya kawo Nijar sojojin Turawa na horon shi ya jibge su. Kowa ya san da 'yan ta'adda nan ba 'yan ta'adda ba ne, haka waɗanda muke tsammani. Yanzu dai abinda muke so shine avoka na Niger duk inda suke an masu son kasa waɗanda ke yin ciwon kasa su gama ƙarhi da ƙarhi dan wangaban na da aka mura. Mun ce sai mun tabbatar da mutuncin Niger da darajar Niger a idon duniya.
To sai dai wani na hannun daman shugaba Isuhu wato Alhaji Asmanu Muhammadu yayi watsi da waɗannan zarge-zarge, yana mai bayyana matakin kungiyar tamkar wani yunkurin zubar da kimar kasa a idon duniya.
Kasar Nijar akwai kotu ta daya, ta biyu, har ta uku, har ta koli gaba daya, can ya kamata su kai kara. Sannan akwai waɗanda ya kamata su kai karar su, tsohon shugaban ƙasar Amerika da tsohon shugaban ƙasar Faransa Sarkozy da Barack Obama, Muhammadu Suba abinda shi cikin harakar ta'addanci ga waɗanda su kawo hari Libya, su kwace ƙasar Libya, su kawo jihadis a cikin ƙasar samu.
Takardar karar wacce shugabannin M62 suka damka a hannun ma'aikatar harkokin wajen Nijar a yammacin 3 ga watan Oktoba na dauke da buƙatar ganin kotun ICC ta bi diddigin zargin shugaba Isuhu da zama mafarin shigowar ayyukan ta'addanci a Nijar. Haka kuma kungiyar ke fatan ganin an hukunta dukkan wani jami'in ciki ko na wajen wannan ƙasa da dukkan wata ƙasar da aka tabbatar da samun hannunsu a ta'asar da 'yan ta'adda ke haddasawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Yanzu kuma sai kasar Kamaru, inda gwamnatin kasar ta bada umarnin rufe tashar gidan talabijin ta Canal Plus da radio kan zargin yada shirye-shirye waɗanda suke ƙarfafa luwaɗi da maɗigo da auren jinsi, waɗanda ta ce suna gurɓata tarbiyyar yara da kuma matasa a kasar. Maimunatu Sadu na ɗauke da ƙarin bayani.
Hukumar sadarwa da yada labarai ta kasar Kamaru ta yanke shawarar dakatar da kungiyar tashar Canal Plus L, saboda tun 12 ga watan Yuni 2023 ne shugaban hukumar sadarwa ta yada labarai na kasar Kamaru Joseph Shebunken Kalabopsi ya gargadi musamman tashar Canal Plus L da ta dakatar da watsa shirye-shirye ta nabatsa na auren jinsi daya, luwadi da maɗigo, saboda yana ɗaya daga cikin abin da ke gurɓata tarbiyyar al'umma Kamaru. Maji daga bakin shugaban hukumar. Har a matsayinmu idan muka farga cewa suna ci gaba ta wannan hanyar ɗin, to za mu ci gaba da dakatar da su har lokacin da lamarin zai canza. A dai tsarin mulkin ƙasar Kamaru, mai mataki na 347 tana hukunta duk wata mu'amala tsakanin jinsi ɗaya. Har ila yau dai Mr. Joseph ya sake bayani kamar haka.
jamhuriyanka da fike
su. Mu dai babu wani abun da muke yi face wanzar da wannan dokar, saboda suna yada fina-finan batsa kuma an haramta. Haka zalika a ta hanyar tashoshin suna gurbata tarbiyyar yara, yayin da suke nunawa yara ta hanyar tashar Canal Plus L cewa auren jinsi daya ko luwadi abu ne wanda yake da kyau, yadda al'ummar Kamaru ke kokawa dangane da gurbacewar tarbiyyar ƴaƴansu ta hanyar shirye-shiryen na yara. Mu saurari ra'ayoyin iyayen yaran. Har idan yarinya ta tana kallon TV, akwai wasu tashoshi da nake hana ta ta kalla, saboda yara duk abin da suka gani suna kokari ne su kwafa, sannan kuma suna bukatan wanzarwa. Ni ba na sanya sakata, ko da na sanya ma ba zai canza komai ba, gwara kawai na tarbiyyatar da su akan abin da suke gani, na ce da su mummunar rayuwa ce, ba shi da kyau. Shugaban hukumar sadarwa da yada labarai na kasar Kamaru, Joseph Shishibunken Kalababsi, ya sake jaddadawa kamar haka. Yana iya yiwuwa har ya kai ga haramta wannan tashar a duk sassan Kamaru. Ba mu aiki cikin duhu, muna daukan matakai ne sakamakon binciken da muka yi. A wannan lokacin sai mu yanke hukuncin da ya dace, amma an dau lokaci sosai. Mun ziyarci babban ofishinsu da ke kafe a birnin Douala, birnin cinikayya na kasar Kamaru a unguwar Budanjo da ke karamar hukumar Douala na daya, inda muka buƙaci mutuntube director janar na tashar Canal Plus din, Mr. Paul Tambo Zapo, amma bai ba mu haɗin kai ba. Tashar dai ba ta mutunta jerin matakan da tace za ta aiwatar, kamar sake duba shirye-shiryen da take watsawa, da kuma mutunta doka da oda da kuma al'adun kasar Kamaru. Maimunatu Sado, sashin Hausa na muryar Amurka daga Douala a kasar Kamaru.
To madalla a gaida Maimunatu Sado. Ma saurare, sashen Hausa na muryar Amurka ne kuke tare da shi. Za a kuma iya sauraron mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Wasan tsakiyar Ghana, Muhammad Kudus ya shiga tsara wurin saka kwallo a raga a ligin Turai bayan wasa ɗaya rakin da ya yi a matsayin rukunoni. Kwallaye biyu da ɗan wasan na West Ham ya saka a raga a wasansu da Bakato Polo ya sami kansa cikin jerin ‘yan wasa irinsu tsohon kaftin ɗin Arsenal America Aubameyang da ɗan wasan gaba na ƙasar Morocco Ayub El Kabi da jerin waɗanda ke gaba wurin cin kwallo. A dalilin samun izawa gaba da Midiyama FC ta yi zuwa zagaye na gaba na CAFA Champions League, wani editan wasannin motsa jiki na Joy Fentio Tahiru Fentio yana nazarin sabubba da sun ka haifar da nasarar da klabin ke samu baya-bayan nan. Ya kuma hakkaki cewar manyan klabin ɗin ƙasar House of Oak da Asante Kotoko za su iya koyon darasi daga Mauve and Yellows. Ɗan wasan gaba na ƙasar Ghana Usman Bukari ya matsu a zimmarsa na taimakawa Red Belgrade ta sake farfaɗuwa daga faɗuwar da ta yi a hannun Manchester City lokacin da sun ka karɓi bakin cin Young Boys a ligin zakaru na UEFA a ranar Litini da dare. Ɗan shekaru 24 da haihuwa ya zura ƙwallonsa na farko a babban gasar Turai a kayan da sun kasha da ci 3-1 a hannun Etihad makonni biyu kenan. Shahararren ɗan wasan ƙasar Ghana Ibrahim Usman ya samu babban matsayi tsakanin manyan ƙwararrun ‘yan wasa goma a manyan ligin Turai kakan bana game da Abid da Scouted 50, wata shahararrar ƙungiyar da ta dukkufa bisa gano zuri'a na gaba ana zancen ‘yan wasa masu hazaka. Bana Ibrahim Usman ya haska a matsayin ɗan wasa ɗaya a turbar Scouted 50 tare da ɗan wasan Barcelona Lamine Yamal da ɗan wasan Manchester United Kobbi Mainoo, wanda asali ɗan ƙasar Ghana ne. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Redwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, majalisar dokokin Amurka ta tsaya ciki yau Laraba yayin da majalisar ta gurgunce sakamakon tsige kakakinta, inda 'yan majalisar dokokin ƙasar ke fuskantar wa'adin makonni 6 kafin su amince da kudirin kudaden da gwamnati za ta kashe don kaucewa rufewar gwamnati. Rashin aikin majalisar da kuma yiwuwar hasarar karin kwanaki don tantance da zabar dan takarar kakakin majalisar da zai iya samun isasshen goyon baya, hakan ya jefa muhimman batutuwa na kasafi cikin hadari, ciki har da na samar da kuɗin tallafin soja na kasashen waje da taimakon jin kai na ƙasa da ƙasa.
To masu rari da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. Za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Fiona Nandudu da ta shirya ta kuma ba da umarnin shirin, da ma injiniya mu na yanzu Mr. Carol. Murtala Faruk Sanyin da ne, ya muku fata alkhairi, ma'assalamu.